Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asari da fatan kun wani lafiya. Sunan na Sarfil Hashim Jimal tare nake da Ibrahim Kalma ci garba da sauran abokan aiki muke kawo muku farincin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A yau ranar Lahadi 11 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai.
To Sarfilu, an samu rahoton tashin bama-bamai a sassa da dama na garin Militopol dake karkashin ikon Russia a yankin Donetsk na kasar Ukraine. Kasar Jamus na shirin ƙara tsaurin dokokin mallakar bindiga a kasar biyo bayan abinda ake kyautata zaton wani shiri ne na yan ra'ayin riƙau na kifar da gwamnati da ƙarfin tsiya. Sannan ɗaya daga cikin manyan jami'an kiwon lafiyar kasar China ya yi gargaɗi cewa ana iya fuskantar mummunar yaduwar cutar COVID-19.
Kanan labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a jaddada matsalar rashin zaman lafiya a dabebe arewacin jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar.
Mun hito daga Ikon Enelu can ɗan ta'adda sun dame mu babu karatu mun dawo na. Yanzu abinda muke so kuma mu koma can inda iyayenmu mun karatu. Nan ko ci ta raba mu.
Haka kuma za a ji cewa hukumar da saka ido akan sha'anin ruwan sha ta Jamhuriyar Nijar din ta nemi haɗin kan ƴan fafutuka nan ganin an kai gagaci.
Ruwa su zan isasshi ko ba su zan isasshi ba, kuma su zan tsattacci ko ba tsattacci ba, dole sai an sa ido biskan harkar nan. Aiki suna ba da ruwa isasshi ga mutane ko ba su badawa, in ba su bada mun sai mu kire su mu ja hankalin su.
Haka kuma za ku ji yadda wasu al'ummomin jihar Bauchin Najeriya suka tashi tsaye don zanga-zanga. Mai taken babu hanya babu zaɓe, sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su a lokaci aiko mana ta email. To amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum, da fatan auni lafiya. Ga labaran. A Ukraine an samu rahoton tashin bama-bamai a sassa da dama na garin Militopol dake karkashin ikon Russia wanda ke yankin Donetsk wanda ya ayyana kansa a matsayin mai cin gashin kansa biyo bayan wasu rahotanni dake nuna cewa Ukraine ta shiga auna garin da makamai masu linzami tun daga daren jiya Asabar. Wasu rahotanni makamantan waɗannan na cewa Ukraine ta kuma auna yankin Crimea da Russia ta haɗe da hare-haren makamai masu linzami, inda a nan ma rahotannin fashe-fashe suka biyo baya. A ɗaya ɓangaren kuma jiragen yakin Rasha marasa matuƙa sun kai hari kan birnin Odessa da ke kudancin ƙasar da subahin jiya Asabar, inda suka yi sanadin katsewar wutar lantarki a garin da kewayensa a cewar jami'ai a yankin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce mutane kimanin miliyan 1.5 sun rasa wutar lantarki, kuma jami'an hukumomin yankuna na kira ga mazauna yankunansu waɗanda muhallansu ke dogara ga wutar lantarki da su tashi. Kasar Jamus na shirin ƙara tsaurin dokokin mallakar bindiga a kasar biyo bayan abinda ake kyautata zaton wani shiri ne na ƴan ra'ayin riƙau na kifar da gwamnati da ƙarfin tsiya, sannan a naɗa wani wanda ma ba sananne bane a matsayin shugaban ƙasa. A makon jiya, ƴan sandan Jamus sun damƙe wasu mutane 25 da ake kyautar zaton suna da hannu a shirin juyin mulkin, al'amarin da ya girgiza mutane da dama a wannan ƙasa wadda take ɗaya daga cikin ƙasashen Turai mafiya kwanciyar hankali, da dama daga cikin waɗanda ake zargin mambobin ƙungiyar nan ce ta Rich Baga, wato ƴan Rich. A wata hira da jaridar Baldan Satang, ministar cikin gidan Jamus Nancy Foster ta yi gargaɗi cewa ƙungiyar ta Rich Baga wata babbar barazana ce ga Jamus da ke daɗa ƙasaita, ganin yadda mambobinta suka ƙaru daga 2000 zuwa 23,000 a bara kawai. Ɗaya daga cikin manyan jami'an kiwon lafiyar ƙasar China ya yi gargaɗi cewa ana iya fuskantar yaduwar cutar COVID-19 a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati a yau ɗinnan Lahadi, biyo bayan shawarar da gwamnati ta yanke ta kawo ƙarshen tsauraran matakan daƙile cutar COVID-19. An ƙaurace ma shaguna da wuraren cin abinci a birnin Beijing yayin da ake fargabar ɓarkewar annobar, biyo bayan shawarar da aka yanke ta rage gwajin tilas da ake yi da amincewa ma wasu daga cikin waɗanda ke dauke da cutan da su killace kansu a gida da kuma kawo ƙarshen kullun gaba gari babban kwadari kan yaduwar cututtuka zonan san ya gaya ma kafafen yada labarin gwamnati a wata hira da aka buga yau Lahadi cewa nau'in Omicron na cutar da ke China mai saurin yaduwa ne kuma yana iya bazuwa sosai
to nan ba da jama'a ba Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labarin duniya amma kafin nan zamu leka jamhuriyar Niger inda arewacin jihar Tawa dake iyaka da kasar Mali ɗan bindiga masu ikrarin jihadi ne ke hana karatun boko abin da yasa aka rufe makarantu tare da fama da kurayar dalibai da malaman waɗansu yankuna domin gudanar da aikin karatun bokon Haruna Bako na dauke da wannan rahoton
A daidai lokacin da tawagar ministan cikin gida ta kammala rangadi a kudu da ma arewacin jihar Tawa batun da ya taso da ma ya dauki hankulan jama'a shine yanda matsalar tsaro ta dabibiye shi alin karatun boko a arewacin jihar da ke iyaka da kasar Mali wanda ta kai rufe makarantun ne tare da samun kurarar dalibai masu tarin yawa zuwa waɗansu yankuna domin samun damar yin karatun kamar yanda yake faruwa a garuruwa kamar Tebaram kamar yanda waɗansu dalibai na wannan yankin suka bayyana masashin Hausa na muryar Amurka.
Zahara sai mun hito daga Ekwal Enelu can ɗan ta'addar sun dame mu babu karatu mun dawo nan. Yanzu abin da muke so kuma mu koma ta inda iyayen mu karatu. Nan ko ci ta raba mu da wa'ansu suna nan ba su da ci ta kan kanun suna ga ci da kanun.
Aminu Abdullahi ina mika gaisuwa ta ga ziyara da minister ya zo muna mun yi ta samu matsaloli bisa dangance ga harkar makarantar mu. Sun zan diba cewa barawar haka ma ba mu nan gal. Saboda matsalolin insecurity ya hana muna muyi makaranci ne har wani waje can gaba ba ma yi duk da matsalar tsaro yayi yawa
duk da nuna damuwa babba akan wannan lamarin abin yafi karfin kananan hukumomi inji Yahaya ne yaki kansila karamar hukumar Tebaram inda abin yafi kamari abin dai ya sa uwaye mata daukar magana a lokacin ziyarar minister na cikin gida a wannan yankin da ke iyaka da kasar Mali inda suka koka ta bakin malama Safiya Gadoni game da wannan matsalar ta rashin samun karatun boko wa yaran wannan yankin
in ka diba yankin na Amsa waɗansu babu wurin zama waɗansu uwayen su ba su da ƙarfin da za su yaran dashi na suke inda motunan ga zuwa suna ma uwayen su barazan yanzu ko kumfarin da mun ka tara zuwa ga minista na cikin gida shi ƙara bunƙasa harkar tsaro dan yaran su samu su ma su zama uwaye na gaskiyar zuwa
biyo bayan ziyarar shugaban ƙasa a wannan yankin da ke iyaka da ƙasar Mali a watannin da suka gabata hukumomin ƙasar sun ƙara yawan dakaru a wannan iyakar da Mali Malam Hamadu Adamu Sule ministan cikin gida ya ziyarci garuruwa 12 na jihar Tawa da ke fama da matsalolin tsaro
in Allah ra za a ci kan wannan matsaloli din da aka yi tun da ya koma Niamey ya ba da izini a aika sojoji wurare sojojin nan an aika su a Tebaram peloton guda na garde national aka aika a Tebaram kuma tun lokacin nan mun ce alhamdulillah Tebaram yanzu mutane suna zanne lahiya basu da matsala yanzu
Haruna Mammana Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger to Allah ya kyauta a gaida Haruna Mbako to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar
to abban iro jami'ai sun ce mutane uku sun mutu da safiyar jiya Asabar biyo bayan wata fashewa a wani gini mai dauke da iyalai a tsibirin Jasi wanda ke nesa da gabar arewacin Faransa Jami'an ayyukan gaggawa na yankin sun faɗi yau Lahadi cewa a yanzu aikin neman masu rai da ceto su da aka yi ya zama aikin kare abin da ya rage wanda hakan ke nuna cewa jami'an sun yi imanin cewa a yanzu babu wani mai rai hukumomi ba su bayyana musababin fashewar ba amma sun tabbatar cewa an gayyaci ɗan kwana-kwana zuwa wurin saboda tun a ranar Juma'a mazauna gidajen suka ce suna jin warin iskar gas Robin Smith babban shugaban yan sandan Jasi ya ce wani bene mai hawa uku ya ruguje kwata-kwata Jasi dai shine tsibiri mafi girma a jerin tsibiran Channel Island kuma mai cin gashin kansa ne koda yake Burtaniya ciki daukar nauyin kare shi da kuma shata tsarin diplomasiyar sa a ƙarshe an saki Jack Lang wani ma'aikacin ayyukan jinkai bajamushi wanda aka sace shi sama da shekaru 4 da suka gabata a yammacin jamhuriyar Niger daura da kan iyakar kasar Mali bisa ga wata takardar bayani ta kungiyar da yake wa aiki mai suna Help kungiyar ta Help bata bayar da wani cikakken bayani game da waɗanda suka sace Lang ko kuma sakin nasa ba an sace Lang ne a shekara ta 2018 a wani gari da yayi kaurin suna wajen alaka da kungiyar Al-Qaeda da ISIS muna masu farin ciki da kuma godiya da yadda abokin aikinmu Jack Lang ya samu komawa ga iyalinsa bayan sama da shekaru 4.5 a cewar shugabar kungiyar ta Help Bianca Kalachmit Lang mai shekaru 63 yayi aiki a bangaren ayyukan jinkai na tsawon sama da shekaru 30.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla al'umman kauyuka sama da guda 30 a jihar Bauchi kuma a karamar hukumar Bauchi sun gudanar da zanga-zanga ta lumana tare da ikirarin cewa ba hanya ba zabe domin nuna rashin jin dadin su game da rashin hanya a kauyukan su wakilin Abdulhab Muhammad na dauke da wannan rahoton
ganar da al'umma ainihin ayyukan da suka rataya a wuyan hukumar Arso wacce gwamnatin Niger ta kafa a shekarar 2020 da nufin saka tsari a sha'anin ruwan sha
to sai a mana aikin gafara wato yanzu za mu kawo muku rahoton Abdulhab Muhammad to a jamhuriyar Niger hukumar saka ido akan sha'anin ruwa wato Arso ta shirye taron karawa juna sani domin nufin jin ta bakin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin jama'a tare da tarin matsalolin da ake fuskanta a fannin ayyukan samar da ruwan sha da kasuwancin sa a kasar ta yadda za a samar da mafitar mawuyacin halin da talakawa ke ciki wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma na dauke da wannan rahoton
ganar da al'umma ainihin ayyukan da suka rataya a wuyan hukumar Arso wacce gwamnatin Niger ta kafa a shekarar 2020 da nufin saka tsari a sha'anin ruwan sha yasa shugabannin hukumar shirya wannan taro domin jin ta bakin jami'an kare haƙƙin jama'a a game da yadda suke kallon sha'anin ruwan sha a kasar ta Niger Malam Garba Bawa na ruwa shine shugaban majalisar saka ido akan sha'anin ruwan sha wato Conseil National de Régulation du Secteur de l'Eau
ruwa su zan isa shi ko ba su zan isa shi ba kuma su zan tsattace shi ko ba tsattace ba dole sai an sa ido biskan harkar nan eske suna ba da ruwa isa shi ga mutane ko ba su ba dawa in ba su ba da mu sai mu kire su mu ji hankalin su in sun ki ba da amsa da muka so sai mu musu hukunci shine yanzu muna nan muna shirin mu sa wani da ake makaye de plainte duk inda dai an ka kuntuta ma ka zo ka rubuta cikin wannan kayyakin ga abinda an kai ma rana kaza in kana yanzu tun lokacin salula na ana WhatsApp kai ya daukan ma hoton wurin ka aiko muna
tsarin biyan kudaden ruwan sha a ƙarshen wata wani al'amari ne da ke haifar da ta da jijiyoyin wuya a wajen al'umma a yayin da samun ruwan sha akai-akai a famfuna a sabbin unguwannin manyan birane ke zama babban jidali Alhaji Hamidu Sidi Fodi shine wakilin kungiyoyin fararen hula a hukumar Arso.
Tana ba zuwa da dukkan tar saka maka vaccine mai tsada. Ko ku kai ba kai ta man ka sha ruwan nan an ka maka kudi biyawa. Kina dukkan consumer suna ta su yarraba. In su cimsar mu ne ga zuwa mu ce to tsaya a diba a gani kai gidan ruwa ga wanga tar ka ce bai raba mai bincika a gani. Ya bincika sai ba mai gaskiya gaskiya shi.
A ƙarshen watan nan na Disamba ne kungiyar sai da ruwan sha da gwamnatin Niger ta ba kamfanin Sen a shekarar 2001 ke kammala matakin da al'umma ta yi na'am da shi saboda kosawa da tsarin ayyukan wannan kamfani yayin da mazauna karkara ke zargin kananan kamfanonin sayar da ruwa da gasa musu aya a hannu shugaban kungiyar kodaye Alhashi Mustafa Kadi na cewa wannan taro dama ce ta ankar da mahukunta abubuwan da ke wakana.
Shugabannin waɗannan kamfuna suna da matsala ƙwarai da gaske da mutanen Meri-Meri, kuma suna da matsala ƙwarai da gaske da masaya cewa da mu, domin ruwan da suke badawa tsada ta yi yawa ga waɗannan ruwa. Mafi yawa ruwan ba a musu gyaran da ya kamata, kuma doka ba ta amince ba a saida ma 'yan Nijar ruwansu da tsada.
Sanin tasirin ayyukan kungiyoyin fafutuka akan maganar kwato hakkin jama'a ya sa hukumar Arso ta buƙaci goyon baya daga gare su a yankuran da ta sa gaba.
In dokokin ke son gyara, sai mu sanya kira ga gwamnati a yi musu gyaran huska. In wani aiki ne ya kamata mu tambayi gwamnati ya kawo tashi gudunmuwa bisa wannan tahiya, kuma sai mu yi.
A ƙarshen wannan taro na wuni guda, hukumar ta Arso da ke ƙarƙashin fadar Prime Minister za ta gabatar wa gwamnati takardun shawarwarin da aka tsayar, yayin da ya zame wa ƙungiyoyin farar hula wajibi su zagaya illahirin jihohin Nijar don sanar da al'umma hanyoyin shigar da koke-koke game da dukkan abubuwan da ke da nasaba da toye haƙƙi akan maganar ruwan sha. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Umar Barma, yanzu kuma za mu koma Najeriya mu kawo muku rahoton zanga-zanga da al'umomin yankuna ƙauyuka 30 a jihar Bauchi suka yi game da rashin hanya da suke fama da shi mai taken ba hanya ba zaɓe. Abdulrahman Muhammad gare ka.
Mutanen ƙauyukan da abin ya shafa sun haɗa hadda kan Jere, Munsal, Gwaskwaran da kuma Ayuguda. Wasu daga cikin jagororin al'umma sun fayyace manufar gudanar da zanga-zangar ta lumana. Mataimakin kakakin majalisar dokoki ta Jagoci, Honorable Dallami Kaule, shi ne dan majalisa mai wakiltar al'ummar yankin a majalisar dokokin jihar Bauchi, ya ce zai fara ne da lallaminsu, sannan ya bada tabbacin abinda al'ummomin ke nema za a samar musu da shi.
Za mu je mu yi lallami. Hakikanin gaskiya 'yan uwana ne, kuma damuwarsu damuwata ce, kuma abinda suka yi kamar sun rage min aiki ne, amma dai kuma ba a maganin fushi da fushi. Ba zai yiwu don an fusata ma wannan al'amari, kuma mu ce shikenan mun fusata da ya kai mu ma har ba za mu yi zaɓe ba. A za mu yi zaɓe, kuma zaɓen ne ma zai zama dalili na dolen dole a zo a yi mana wa'innan ayyuka. Saboda haka za mu ci gaba da lallamin mutane su fito su yi zaɓe, kuma za su fito za su yi zaɓe, kuma na tabbata gwamnati za su yi mana aiki.
Ta bakin Dallami Kaule kenan, wakili mai wakiltar al'ummomin da suka gudanar da zanga-zangar lumana domin neman a yi musu hanya. Abdulwahab Muhammad, wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa da kuma shafin mu na Facebook, Twitter da dai sauransu. Kazalika, to yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 10:18 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Mi sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Madalla. Wani batu da ke zama babban kalubale ga kasashe a faɗin duniya shine matsalar tsaro, wanda a yanzu haka ana iya cewa yanar gizo na taka rawa wajen harkar tsaro. Kasashe a nahiyar Afirka kamar Najeriya na fama da matsalolin tsaro da ke neman kai wankin hula dare ga cigaban kasar, duk da cewa gwamnatin na iya bakin kokarinta wajen shawo kan matsalar. Amma amfani da zamani da cigaba da aka samu irin na fasahohi, ana ganin za su taimaka wajen rage yawaitan matsalolin tsaro da ake fama da su, a cewar shugaban wani kamfani da ke tattara bayanai da sarrafa su tare da ba da shawarwari kan hanyoyin magance matsalolin tsaro a Najeriya da kasashe da ke yankunan Sahel, Dr. Kabiru Adamu, wanda a yanzu haka suka kaddamar da wata manhaja da za ta mai da hankali wajen wannan aiki na samar da bayanai da saka jibanci tsaro. Ga dai hirar da shirin matasa a duniyar gizo yayi da shugaban kamfanin, wanda a cewarsa sun shafe sama da shekaru 13 da fara wannan aikin. Daga bisani aka samar da wannan manhaja mai suna IRS, wato Incident Reporting System.
To ba shakka mun fahimci cewa akwai gidi a wurin yadda ake tattara alƙaluma na harkar tsaro kenan, da kuma sarrafa shi ta yadda jama'a za su yi amfani da shi. To shi yasa muka yi hada wannan abu da ake cewa artificial intelligence, wato na'ura kenan mai kwakwalwa amma kuma wanda ya fi karfin computer, kusan za a ce mai yana da tunani nashi na kanshi. To sai muka hada shi, muka tattara da wannan bayanan. A karkashin wannan hadin da muka yi, sai ya taimaka mana yana fitar da bayanai akan ainihin matsalar tsaron, a ta yadda in kana da buƙatar ta sani daga abin da ya kama daga matakin tarayya kenan zuwa matakin jihohi da kuma matakin ƙananan hukumomi da ma na ƙauyuka, kana iya shiga ka gani ta yadda zai nuna maka ina ne ke da matsalar tsaron, ina ne babu shi. In ana samun nasara ta wani bangare ne ake samun nasara ta wani bangare ne kuma ba a samun nasara. So a takaice dai abin da muka gabatar kenan, muna fatar kuma zai zama dalili na ita kanta gwamnati, jama'a ma zaman kansu, da ƙungiyoyi da 'yan jaridu da waɗanda ma ke bincike na sani ainihi ne ke faruwa a ƙasa. Zai kuma bayar da dama na tantance duk lokacin da misali hukuma ta fito ta yi ikirarin nasara ko rashin nasara, jama'a za su iya amfani da shi wannan manhaja da muka gabatar na gano yaya maganar take gaskiya ne ko a yadda ake ikirarin ba haka maganar.
Ta ina kuke tara bayananku ne?
To akwai tsari wanda ake amfani da shi wannan farnin da muke ciki. Akwai shi intelligence, wato tattara bayanai da tantance shi, duk da yake naga ana amfani da intelligence ta yadda haka dama a nan Najeriya. To amma dai a takaice shi ainihin abin da ake nufi da intelligence, tattara bayanai da tantance shi, to yana da wani tsari wanda ake bi, wanda duk wanda yake cikin sa kuma ya san wannan tsarin. To a takaice dai abin da muke amfani da shi kenan. Ababe kusan biyu ne wanda suke da muhimmanci a nan, abin da ake ce ma open thought intelligence, wato amfani da wurare ko damammaki wanda suke a bayyane, sannan kuma akwai wanda ake ce ma human intelligence, wato amfani da ɗan adam kenan wurin tattara bayanai. To shi wannan ɗan adam ɗin wurin amfani da ɗan adam, akwai wanda za ka yi amfani da wanda ya san yana baka, akwai kuma wanda kila bai ma san yana baka ba. To a takaice dai akwai hanyoyi da yawa wanda ake iya tattara wannan bayanan ta amfani da ɗan adam. To yawancin lokuta muna haɗa wayannan guda biyun ne, ɗaya yana tabbatar da ɗaya a wani lokaci, kuma ɗaya yana ƙara matsayin inganci. To yawanci sai mun yi amfani da wayannan kafafen biyu kafin mu saka shi bayanin a cikin rumbun tattara bayanan namu.
To ina ga irin yankunan da ba su da shi, kamar irin su karkara, za ka samu akwai inda ba za ka samu network da sauransu, shin ya kuke yi wajen ganin kun samu?
Na yi bayanin cewa hanyoyi biyu ne muke bi wurin tattara shi wannan bayanan. A sanin cewa ana samun wannan matsalar, shi yasa muke amfani da kemish hybrid, ma'ana yadda yanayin ya kasance sosai kai amfani da wanda ya taimaka sauki. Misali idan muka je ƙauyuka inda babu internet, akwai waya ko kuma akwai wannan bayani ma na baka, wani ya bai ma wani, sannan shi kuma ya baka. To haka duk muna amfani da wannan. A takaice dai akwai dama da muke da shi a ƙarƙashin wannan tsarin na mu shigar da bayanai, ba dole sai wanda yake cikin yanayin gizo ba.
Yanzu ci gaba ya kamu, ko ince zamani ya kamu, inda ake samun ci gaba sosai, matasa da dama sukan shiga irin waɗannan yanar gizo su bayyana a wato abin da ya shafi tsaro. Shin ta yaya kuke ganin wannan manhaja zai taimaka wajen rage waɗannan labarai? Wasu lokacin akan samu labaran ƙarya, daga baya kuma ka zo ka ga abin ya kai ga tashin hankali da sauransu. Ta yaya za ku yi tafiya ko ku wayar da kan matasa ko ku tantance ire-iren irin waɗannan abubuwan da ke hawa a kafafu?
To hanyoyin da muke bi wurin tantance bayanan da muke samu hanyoyi ne ingantattu, wanda kuma a shi ƙarƙashin wannan aikin da muke na intelligence sanannun hanyoyi ne. To na farko dai duk bayanin da muka samu sai mun saka shi a kashin shi wannan tsarin da muke yin har da gamsar da mu ba ka kashin wannan tsarin sai ni watsi da shi na farko kenan na biyu muna fatan cewa da dan Allah za a waye gari a lokacin da duk wani ma wanda ya shiga yanin gizo yana neman bayanai akan harkar tsaro to ya san inda zai je saboda ingancin da bayanan da muke bayarwa wannan idan haka ya faru to zai rage ma'ana yanzu ma kusan za mu ce mun fara kawowa haka nan akwai lokuta wanda wani zai yana ana yi gumin a ba mu ga kun wallafa wannan labarin ba sai muke to ai ba mu tabbatar da shi ba ya sa mun wallafa to kin ga za a kai lokacin da jama'an habbata ga mun yi ba za a san cewa a maganar da yake da fa akwai ayan tambaya akai to haka din har ya kasance zai rage yadda ake amfani da yanan gizo wurin yada labaran ƙarya
yanzu in ka lura akwai irin manhajoji da yawa wato ake kirkirowa waɗanda hanyoyi ɗaya zuwa biyu sukan taimaka shin wasu irin shawara za ka ba wa matasa waɗanda su ma kila suke da baiwa irin haka amma ba su da dama
to na farko dai an kawo wani yadda zamani wanda gaskiya harka ba kowane iri da zai iya yiwa in ba tare da shi wannan yanar gizo ba to ɗan shekaru baya mun tsaya muka yi nazari ababe biyar wanda za su taimaka ma tsaro a cikin waɗannan ababen har da yanar gizo to a ƙarƙashin wannan ne shawari da zan ba ma matasa yanzu haka da muke magana akwai ayyuka a ƙarƙashin shi wannan bangare na tsaro wanda ake ce ma cyber security to gaskiya akwai ayyuka da yawa a ciki fiye da ma waɗanda za su yi ayyuka ma'ana duk wani matashi wanda yake tasowa da kuma yake neman aiki kuma ba ma yi aiki wanda ke biyan kuɗaɗe kaɗan ba wanda ke biyan kuɗaɗe da yawa to shawarar da zan ba shi ya shiga wannan bangare ya karanta wani fanni daga cikin bangaren cyber security din na tabbatar ma don me sauraro cewa in dai ka karanta din kuma ka karanta ka fito da takarda ko certificate mai kyau to samun aiki gaskiya ba ma a nan Najeriya ba a ko ina kake so a duniya cikin dan karamin lokaci saboda haka matasa gare ku
madalla to mai sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ki mana fatan alkhairi ku sake haduwa a shirin na gaba assalam
to madalla gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ki aika mana ta email sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga da Kabir Abubakar Bulanyaki suka ce suna ce kasar Maroko da ilahirin kasashen Afirka murnar samun nasarar da Marokon ta yi na ci gaba a gasan kwallon karfin duniya da ke gudana a kasar Qatar sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Jamilan Ado Salati Goma Annabi Rajau da Fatin Ado Salati Goma Rajau suka ce BOI Hausa zantar dan takarar shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar yayi na cewa idan ya ci zabe zai ci da wasu matakan man fetur domin a samu kuɗin da za a samar wa matasa ayyuka yi hakan ne daidai domin mu ɗan talakawan Najeriya ba mu ga amfanin baɗi ba rai ba dan haka muna addu'a Allah ya ba duk wanda ke da irin wannan manufan nasara sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau wanda ya ce hakika kamar jiya muka shigo wannan shekara ta 2022 gashi har tana yi mana bankwana to muna roƙon Allah ya sa shekara 2023 da za mu shiga ta kasance sabuwa fil mai dauke da farin ciki da walwala a gare mu sai kuma sako daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara ya ce yunkurin da babban bankin Najeriya CBN ke shirin yi na takaice cire kuɗi a na'ura ba za mu ci komai ba illa kawai Allah ya sa abin ya zama mana alkhairi sai kuma sakonmu na ƙarshe da ke cewa masu neman mukamin siyasa a ko ina kuke ya kamata ku rinƙa yi ma jama'a alƙawarin da za ku iya cika musu kada ku ɗayin mulki ya sa ku ɗauki alƙawarin da ba za ku iya cikawa ba domin kin cika alƙawarin zai iya zubar muku da kima da mutunci sako daga Haruna Muhammad Katsina da Isan Baba Ali direban G5 garejin Mando Kaduna to madalla sai a ci gaba da aiko mana da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
to a takaicen a Ukraine an samu rahoton tashin bama-bamai a sassa da dama na garin Melitopol da ke ƙarƙashin ikon Russia da ke yankin Donetsk wanda ya ayyana kanshi a matsayin mai cin gashin kanshi biyo bayan wasu rahotannin kuma dake nuna cewa Ukraine ta shiga auna garin da makamai masu linzami tun daga daren jiya Asabar. Kasar Jamus na shirin ƙara tsaurin dokokin mallakar bindiga a kasar biyo bayan abinda wasu ke ganin shiri ne na ƴan ra'ayin riƙau na kifar da gwamnati da ƙarfin tsiya.
To ma'adalla masu raro da haka muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe za ku zo sabokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da muka muku shirin tare da kuma dan mutan Gana Baba Yakubu Makeri da ya hada shirin ya bada kuma umarni, sai injiniyan mu ta yau Malama Nishwan Kaleb. Daga nan birnin Washington DC ne Sarki da Hashim Gumel nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da safe. Assalamu alaikum.